sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum ni ne sarfi da hashin gumin tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi a yau ranar Talata 1 ga watan Nuwamba na shekarar 2022. Cikin shirin za ku yi cewa a wata fafatawa da aka yi a ƙarshen mako, sojojin Najeriya sun kashe mayakan Boko Haram 8 tare da kama wani kwamandan. Sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Fari ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku himman kanin labaran jaridun jamhuriyar Nijar, amma yanzu sai a gyara zama a fara da shan kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da hantsi ga cikakkun labarin duniya. Shugaban Amurka Joe Biden a jiya Litinin ya yi kira ga kamfanonin mai da iskar gas da su yi amfani da gagarumar riba da suka samu wajen rage tsadar kayayyaki ga Amurkawa da kuma ƙara yawan man da suke samarwa ko kuma su biya haraji mai yawa, yayin da yake fama da hauhawar farashin kayayyaki gabanin zaɓe da ke zuwa nan da mako guda. A jawabi da ya yi a fadar White House, Biden ya soki manyan kamfanonin mai da ke samun riba mai yawa, yayin da Amurka da suka gaji da hauhawar farashin kayayyaki ke biyan kuɗaɗe da yawa kafin su cika motocinsu da mai. Bangaren mai bai cika alkawarinsa na saka hannun jari a Amurka da tallafawa jama'ar Amurka ba, in ji shi. Ba wai kawai suna samun riba da ta dace ba ne a cewar shi. Suna samun rankazamar riba mai yawa tamkar almara a cewar Biden. Ribar da suke samu wata garabasa ce da yaƙi ya haddasa, in ji shi, da yake alakanta hakan da tashin hankalin da ke addabar Ukraine, kuma ya ce nauyi ya rataya a wuyansu na ɗaukar mataki. Rasha ta tsananta kai hare-hare a wasu biranen Ukraine a jiya Litinin, inda ta yi ta auna muhimman ababen more rayuwa tare da katse wutar lantarki da ruwan sha a Kyiv da sauran yankuna. Hare-haren sun zo ne kwana biyu bayan da Rasha ta yi zargin cewa Ukraine ta kai hari kan jiragen ruwanta na tekun Baharu. Magajin garin Kyiv Vitali Klitschko ya ce hare-haren da aka kai a babban birnin kasar sun katse wutar lantarki da ruwan sha a sassan birnin, lamarin da ya sa fiye da kashi 80 na mazauna birnin suka rasa ruwan sha. Zuwa dare adadin ya ragu zuwa kashi 40. A cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na Twitter, ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya yi Allah wadai da hare-haren, inda ya rubuta cewa wani rukuni na makamai masu linzami na Rasha sun kai hari kan muhimman ababen more rayuwa na Ukraine. Maimakon fada a fayen daga, Rasha na fada da fararen hula. Kar a goyi bayan wannan hari ta wajen kiransa bartani. Rasha ta yi hakan ne saboda har yanzu tana da makamai masu linzami da kuma niyyar kashe 'yan Ukraine. A halin da ake ciki kuma, sojojin Afghanistan na musamman da suka yi yaƙi tare da sojojin Amurka sannan suka tsere zuwa Iran bayan ficewar Amurka a bara, yanzu sojojin Rasha ne ke ɗaukar su aiki don yin yaƙi a Ukraine. Kamar yadda wasu tsaffin janar-janar guda uku na Afghanistan suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Sun ce Rashawa na son jawo hankalin dubban tsaffin kwamandojin Afghanistan zuwa cikin abin da suke kira rundunar ƙasashen waje, tare da ta yin ingantacciyar rayuwa da albashin dala 1,500 a wata da alƙawuran mafaka ga su da danginsu don gujewa maida su gida zuwa ga abin da yawansu suka yi zaton mutuwa ce a hannun Taliban. Ba sa son zuwa yin faɗan, amma ba su da wani zaɓi, in ji ɗaya daga cikin janar-janar ɗan Abdulrauf Arganjiwal. Ya ƙara da cewa kwamandojin a Iran guda 12 waɗanda ya aikewa da saƙon tes sun fi tsoron korarsu. Suna tambaya ta ina mafita, me ya kamata ni idan muka koma Afghanistan, 'yan Taliban za su kashe mu.
Ina tun makaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya. Kafin nan a ƙarshen mako ne sojojin Najeriya suka kashe mayakan Boko Haram 8 tare da kama wani kwamandansu, bayan da 'yan ta'addan suka yi yunkurin kai mubarakin sojoji hari. Wakilin Mustafa Nasir Batsari na ɗauke da wannan rahoton.
Kawo yanzu dai bayanai na ƙara fitowa fili game da mummunar arangamar da jami'an sojin Najeriya suka yi da mayakan kungiyar Boko Haram a yankin karamar hukumar Barugu ta jihar Niger Najeriya. Koda yake dai har yanzu a lokacin hada wannan rahoto babu wani karin haske daga jami'an tsaron Najeriya akan wannan al'amari da ya faru a ranar Lahadin nan da ta gabata. Amma rahotanni sun tabbatar da cewa mayakan kungiyar ta Boko Haram kimanin 8 ne sojojin Najeriya suka aika lahira tare da cafke wasu guda biyu a ciki har da daya daga cikin komandojin su. Kwamishinan kula da harkokin tsaron cikin gida na jihar Niger Mr. Emmanuel Omar ya tabbatar da aukuwar lamarin inda ya bukaci jama'a da su baiwa jami'an tsaron haɗin kai. Shugaban karamar hukumar ta Barugu Ahmed Baba Suleiman Yumu ya ce mayakan na kungiyar Boko Haram sun kai hari ne da nufin kubutar da ƴan uwansu dake daure a gidan yarin barikin sojin sama dake garin Wawa a yankin Kayinji kamar yadda yayi karin bayani.
Kuma zuwan da suka yi shine akwai ainihin mutanen su dake cikin barikin sojojin din wanda a tunanin su su suna ganin za su zo da iyawan su da karfin su su zo su fice su. To lokacin da abun ya faru ainihin su mutanen Boko Haram da sun zo da motoci ne kuma suka sa kayan su cikin motoci kamar waɗanda suka dauko fasinja da suka kamo hanya suka shigo. To Allah ya taimaka su ma sojojin sama suna da bayanin abin da ke faruwa ba su zauna ba. A lokacin da ainihin mutanen nan suka yi arangama na shigowa sai suka nuna alamunsu da saki wuta daban-daban-daban. Shi kuma sojojin nan na kasa da yake su ma dama suna a kasa a shirye sai suka yi musayan wuta tsakanin su da waɗannan mutane.
Amma ba su samu sun kai gidan yarin da suka yi hari ba su ƴan Boko Haram.
Ko kusa da kaiwa ba su yi ba. Sojojin nan sun yi ba ta kashi sun fatattaka.
Tuni dai gwamnatin jihar Niger ta yi kira ga jama'a da su kwantar da hankali. Ahmad Ibrahim Matane shine sakataren gwamnatin jihar Niger.
An kara daukar waɗansu tsaron matakai ba ma a ƙauyuka ba da cikin biranenmu kuma kamar yadda ka sani suna nan jama'an tsaro goyon bayan da ya kamata gwamnati ta bayar. Kuma gwamnan jihar Niger ya ƙara jaddada wannan.
Wannan al'amari dai yana zuwa ne ƙasa da mako ɗaya da gargaɗin ƙasar Amurka ga Najeriya akan barazanar hare-hare na 'yan ta'adda a birnin Abuja fadar gwamnatin Najeriya da ma wasu jihohi da ke kusa da Abujan. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha Nasiru Batsari, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hanifa dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Ranar Talata 8 ga watan Nuwamba, Amurkawa za su je rumfunan zabe domin kada kura a zaben da zai tantance jam'iyyar da za ta rike majalisar wakilai da ta dattijai na tsawon shekaru biyu masu zuwa. Sannan kuma za ta cike mukamman majalisun dokoki da nazartarwa da ma na jihohi. Idan tarihi zai maimaita kansa, mai yiwuwa ne kaɗan daga cikin Amurkawa baligai da suka cancanci kaɗa ƙuri'a za su yi hakan a zahiri, watakila ƙasa da rabi. Ƙuri'an jin ra'ayin jama'a na cibiyar bincike ta Pew ta gudanar a watan Agusta ta gano cewa kashi 36 cikin 100 na masu kada ƙuri'a ne kawai suka ce sun yi tunani sosai kan zaben da ke tafe. Kasan Amurka da za su kada ƙuri'a na iya zama tsofaffi kuma ƙasa da adadin mutanen ƙasar da ya kamata su kada. Alƙaluman na Pew sun gano cewa kashi 50 cikin 100 na masu kada ƙuri'a masu shekaru 65 ko sama da haka sun yi tunani sosai kan zaben idan aka kwatanta da kashi 20 cikin 100 na waɗanda ke tsakanin shekaru 18 zuwa 29. Wani sabon binciken ra'ayin jama'a na duniya da aka yi kan mutane a ƙasashe 25 ya nuna an samu raguwar goyon baya da ake baiwa ƙasar Sin, ko da yake har yanzu 'yan Afirka na ganin China da mutunci, inda ita da Amurka ke neman yin tasiri. Binciken da kungiyar YouGov Cambridge Globalism Project mai hedkwata a Birtaniya ta gudanar a tsakanin watan Agusta zuwa Satumba na wannan shekara, inda aka gudanar da zaben mutane kusan 1000 a kowane kasa, ciki har da manyan kasashe guda uku na Afirka, Najeriya, Kenya da Afirka ta Kudu. A binciken an tambayi mutane ra'ayoyinsu game da China, Amurka da Taiwan. Alƙaliman sun nuna cewa a ƙasashen yammacin duniya goyen bayan da ake baiwa ƙasar sun ya ragu matuƙa a cikin shekaru hudu da suka gabata. Ɗaya daga cikin dalilan hakan na iya zama annobar corona.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Wani yayi gida yayi moton ga wata tara sannan wani bashi da ahu duka Allah na kaunan ku wani yana da hula goma takalma sun kai goma yana da wando goma riguna sun kai goma sannan wani bana silifa duka Allah na kaunan ku wani yana da daki nasa yayi gado ya kare yayi matarar ya sanya kuma yayi katifa nasa ga radio ba canya ga ku kafet fa a daki kanda kujeri nasa sannan wani ba shi da ke so duka Allah na kaunan ku shi dai mai fa kuɗi can wani aiki yayi ma Allah ya ji daɗi ya ba shi abinsa gai ko da baka da ahu wani aibu kai wa Allah ya ji zahiya naka abinsa shi fa Allah sarki iko duk inda ya so bai wasa nake kuma ikon nasa ko Allah hakiki ku malaikin ka gane abun da tabara ibaka to mara ngara ka gode mutukan kuma kai mutunci ranan karan ku da Allah to ranan ka sha duka walaki yana tikaka suna raya suna canje ni ku ku hakuri ban bashi
wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 2.5 zangon FM ba kaka a duk lokacin da ake so za ku zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu a nan birnin Washington DC a wagon mu na cewa karfi 3:14 na dare yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Yan kasa da hukuma
ka sha ga cikin kada zalunci mai za ka fada a cikin anshi mai wannan hali yaushe ne ko mai ya fada mana kariya ne don mun san logar zambo ne mai yin wannan lanan ne.
Masu ware assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Mutumin da zai kawo mata daga gidan mijinta wanda bata san kasuwa ba a ba ta tallafin 1500 ko tallafin 2200 ko 250 ai kage ya saba mu tausayawan mu mai girma gwamna wanda ya ga ya kamata a yi ma mutane
an ba ni da cikin bibiya a sanar da makin da an ba ni da an ba ni
Kanana da matsakaitan ƴan kasuwar jihar Bauchi kenan a arewa maso gabacin Najeriya dangane da tallafin naira miliyan 500 da gwamnatin jihar ta ce a raba musu domin haɓaka jari da ƙarfafa sana'o'in hannu
harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana shukura ya bido haƙƙinsa ya tattara
Madalla ba sa re wani al'amari da masu ilimin tattalin arziki ke tsokaci akai akai shine cewa kanana da matsakaitan masana'antu da ƴan kasuwa da masu sana'o'in hannu sune ginshikan tattalin arziki a kowace ƙasa hakan dai baya rasa nasaba da cewa kananan sana'o'i da hada-hadar matsakaita da kananan ƴan kasuwa suke haɓaka tattalin arzikin iyali wanda ke kore talauci a tsakanin al'umma watakila hangen da gwamnatin jihar Bauchi ta yi kenan a arewa maso gabacin Najeriya har ya sanya ƴan makonnin da suka shuɗe ta keɓe naira miliyan 500 domin rabawa masu sana'o'in hannu da matsakaita da kuma kananan ƴan kasuwa a kananan hukumomi 20 na jihar sai dai waɗannan rukunin mutane da gwamnatin ta kuduri aniyar yi wa abin kirki na korafin cewa an samu yanayi na mai kama da rijiya ta ba da ruwa guga ta hana
sunana Alhaji Yaro mai kawo kwanci sautar maki hana ya yi aka kokari ya ci nan kudi a raba wa ƴan kasuwa sai dai an samu wasu matsaloli a wajen raba kudin abin da yake faruwa shi ne sai a zo a bada ba mutum guda ɗaya sai a ce gaban yake shi ne na shugaban layinsa kuma ko mun na 50 ne mutum ko idan yau ta 50 ya zai yi wannan kudin kaga dole sai ta ga mutane da dari ba da dubu ɗaya haka sai mu kuma kira da su kan mutum raban kudin su ji auren Allah yanzu idan nake kuka bayar ba san ma ina kuma ta suke ba sai dai kina ji na abin da nake ce mun ciki halin da ke ciki ga wani kudin yan kasuwa gwamnati ya dauki amana ya ba mu wasu tsararrun mutane ba da hakika gaskiya magana ba inda mai shugabanni ba ne na zalunci ne suke aiwatar ruwa kwalo-kwalo wa'annan sako da aka ba su bai isa hannun al'umma ba akwai mutane wa'anda na sani wa'anda an tura musu kuɗi ne zuwa 500,000 ina da su ina da evidence ina da shi ina da wannan gwagwada maka an tura musu kuɗi an zagayo an karba an je ana karkasawa wa'anda kuma aka tura musu ba ma yan cikin ƙwaryan kasuwan jihar Bauchi ba ne Bauchi Santara ba jihar Bauchi yan anguwanni ne wa'anda ba su alaƙa da kasuwa musu aka ba da wa'annan kuɗin a ce rarraba a cikin gida an ba da kuɗi ne yan kasuwa menene ne kan gidajen matan aure kuɗi ba mutum goma a cikin kasuwa Santara da a ce ya samu wannan kuɗin
sunana Hamisu Ahmad wanda aka fi sani da Sale ne ni ina bangaren kasuwan Fanteka engineering mu da nan Bauchi masu sai da yalo da su tumatur da su gauta da su kayan miya dai wanda ya kamata a ce wannan tallafi ya isa hannunsu kai tsaye to amma sai aka samu da wani tangade wanda ya kamata mu zo mu sanar mu gwamna kuma mu yi godiya da irin wannan alheri da ya sake mu ƴan kasuwa naira miliyan 500 saboda a daga masu kananan karfi amma inda gizo ke saka shi ne inda waɗansu babba da buhu wanda mutum ne yake da jari sai a je a tura masa 500,000 kuma dama gwamna ya yi ne ya kasance ɗan kasuwan da bai da jarin naira 10,000 ya samu jarin 50,000 a hannunsa ko 30,000 ko 20,000 sai wannan rabo da aka yi wanda mu abin ya ba mu mamaki saboda mutumin da zai kawo mata daga gidan mijinta wanda bata san kasuwa ba a ba ta tallafin 500,000 ko tallafin 200,000 ko 250,000 ai kaga ya saba mu tausayawan mu mai girma gwamna wanda ya yi kamata a yi ma mutane
to nan gaba a cikin shirin za ku ji martanin kwamishinar harkokin kanana da matsakaitan masana'antu da kuma kungiyoyin gama kai ta jihar Bauchi dangane da wannan batu
lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuwa mai tsoka mun kudai don aikin talaka kan kai wannan ba maikinka da fadawa zaburaka ya aiki nan ne aka san mutumin kirki mabucin adalcin mulki kuma ba mai ce makacin kalki mai zalunci ya shige daki
an sare Alhaji Abdullahi Muhammad wato Abdullah Kab shine shugaban gamayyar kungiyoyin yan kasuwa a Najar Bauchi kuma member a kwamitin da gwamnatin jihar ta kafa domin rarraba waɗancan kuɗaɗe naira miliyan 500
inda kaga mutum an bashi fa mai ya kai 70 to yayin shugaba ne na yan kasuwa shine ake bashi dan yaje ya raba ma al'umma sa wannan kuma mu a matsayin mu na shugabanni daga sama ba za mu bincika shi mu ji ya akai ya raba nashi a kasuwa ba tunda an damka ne an ce gashi wannan nashi ne da shi da jama'a sa na kasuwa amma a rubuce a kasuwan kuma an san ga abin da aka bashi kaga in ya koma yanda ya tsara rabon sa wannan ba za mu sani ba haka kuma da yake shugabannin mu na yan kasuwa a matakin local government su ma an damka musu ne kuma kowa ya koma local government din sa ne ya haɗu da sauran escon sa aka zauna aka tsara wanda za su ci wannan gajiyar da shoron su ba za mu lamunci an bashi abu ya bayar kuma bai kai ba to kaga wannan laifin ba laifin shi za a gane ba mu laifin shugabannin za a gane da gwamnati dauka ko an yi wani abu na kina da shoro sai har kullun har gobe ita wannan committee take bibiya take kasa kunnunta a bude ko ya ta ji korafi dan ta ga an dauki matakin da ya dace akai
to lakari da cewa bayanan Abdullah Kaf da ke zaman shugaban gamayyar kungiyoyin yan kasuwar jihar Bauchi ba su kai ga fayyace amsar waɗancan korafe-korafe ba ya sanya wakilin mu na Bauchi Abdulwahab Muhammad ya tuntube kwamishinar kanana da matsakaitan masana'antu da kuma kungiyoyin gama kai ta jihar Bauchi malama Sa'adatu Bello Kirfi kuma shugabar kwamitin rabon waɗancan kuɗaɗe naira miliyan 500
da farko abin da muka fara yi shine aka yi meeting da su kungiyoyin yan kasuwa suka fitar da jadawalin da suke gani na mutanen su da suke sana'o'i da kuma masu kasuwanci kuma suka bamu yanda suke tunanin idan har kudin ya samu ta yaya ne za a yi a raba wa'annan na farko suka ce leadership da kuma manya-manya yan kasuwa su kudin su daban ne sai na matsakaici sai kuma wanda kamar irin empathy masu trading na bakin hanya dan yalo dan wani ne dai da binci wanda za ka bashi tallafi ba mai wani nauyi sosai ba to haka suka kasa wannan din which mu kuma daga fannin mu daga ministry muka zauna mu muka ga eh yanda aka bi suka ce haka din ina ga zai taimaka a samu wider
to za a fadada
kuma a duk inda aka yi duk komen kankantarsa ko komen yawarsa zai samu ya rice wa'insu wanda ba a tsammani
da dukkan masu
lunguna da sako-sako na duka kuma na 20 local government din jihar Bauchi to shine wannan yanda muka bi aka samo mutane wajen na masu ayyukan hannu da kuma masu kasuwanni
kuma ku za ku tantance ku ga wannan shi ya kamata a bashi 500 wannan ya kamata a bashi
wannan mun yi tare da su saboda su suka san mutane su suka san karfin kowane tattalin arzikin kowane dan kasuwa
Malama Sa'adatu Bello Kirfi kenan kwamishinar kanana da matsakaitan masana'antu da kuma kungiyoyin gama kai ta jihar Bauchin Najeriya masu ware karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Abdulwahab Muhammad Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumasai
to a gaida Muhammad Ibrahim Kwari yanzu kuma lokacin ya sulun murbarma zai shigo mana da shafin jaridan jamhuriyar Nijar
za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar La Rue de l'Histoire wacce ta ruwaito cewa kwamitin 'yan majalisar dokokin kasar Senegal mai kula da sha'anin makamashi ya aike wa majalisar wasiƙa don an karar da ita akan wata kwangilar makamai mai cike da hazo wacce aka baiwa wani dilan bindigogi ɗan Nijar Abubakar Hima Petit Boubé wanda aka taɓa samu da laifin damfara a wasu kwangilolin makamai a Najeriya da Nijar. Jaridar ta ce a zamanin gwamnatin da ta gabata ne aka bada wannan kwangila ta sama da miliyan 45 na sefa cikin wani yanayi irin na kashe mu raba. Sabili kenan shugaban kwamitin ya buƙaci majalisar dokokin Senegal ta kafa kwamitin bincike don gano zahirin abubuwan da aka kitsa. Jaridar Le Sahel na cewa hukumomin jamhuriyar Niger sun dauki matakin tsawaita dokar ta baci a jihar Difa da wasu gundumomin jihar Tawa da jihar Tilaberi da nufin tunkarar matsalar tsaron da ake fama da ita a waɗannan yankuna. Jaridar ta ce da kyautawarin jaye ne majalisar dokoki ta yi na'ama da wannan mataki bayan da gwamnatin ta Niger ta gabatar da buƙatar samun izinin tsawaita dokar ta bacin zuwa wasu watanni uku da ke tafe da nufin ƙara baiwa jami'an tsaro hurumin gudanar da aiki a wuraren da ake fama da aika-aikar 'yan ta'adda. Jaridar Lanketer ta ce ta leko ta koma a zaman shari'ar tsohon babban kwamandan rundunar mayakan Niger janar Mumuni Burema da aka fi sani da sunan Canga, wanda hukumomi suka cafke lokaci guda da wasu abokansa kusoshin jam'iyyar Model Lumana a washegarin zaben shugaban kasa na 21 ga watan Fabrairun 2021. Jaridar ta ce a zaman da ta yi a ranar Juma'ar da ta gabata, kotun birnin Yamai ta amince da bukatar bada belin janar Mumuni Burema, sai dai alkali mai tuhuma wato procurer ya dauka kara. Mu karkare da jaridar Le Courrier wace ta bayyana cewa sabon sarkin masarautar Tarka ya maka shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya janar Muhammadu Abu Tarka a kotu saboda zarginsa da yin amfani da matsayinsa wajen tursasa wa hakimai su zaɓi ɗan uwansa Musa Abu Tarka a yayin zaben sarkin Tarka da ya gudana a tsakiyar watan Oktoba. Jaridar ta ce duk da yake ya yi nasara a wannan fafatawa, mai martaba Alhader Samro ya ce ba zai lamunta ba da yadda janar Abu Tarka ya yi amfani da kadarorin gwamnati wajen yi wa ɗan uwansa farfaganda. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Cewa gaida Malam Sule, don kuma ka zo ga shirin na ƙarshe labarai amma a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden a jiya Litinin ya yi kira ga kamfanonin mai da iskar gas da su yi amfani da gagarumar riba da suka samu wajen rage tsadar kayayyaki ga Amurkawa da kuma ƙara yawan man da suke samarwa ko kuma su biya haraji mai yawa, yayin da yake fama da hauhawar farashin kayayyaki gabanin zaɓe da ke zuwa nan da mako guda. A jawabi da ya yi a fadar White House, Biden ya soki manyan kamfanonin mai da ke samun riba mai yawa yayin da Amurka da suka gaji da hauhawar farashin kayayyaki ke biyan kuɗaɗe da yawa kafin su cika motocinsu da mai. Bangaren mai bai cika alkawarinsa na saka hannun jari a Amurka da tallafawa jama'ar Amurka ba, in ji shi. Rasha ta tsananta kai hare-hare a wasu biranen Ukraine a jiya Litinin, inda ta yi ta auna muhimman abubuwan more rayuwa tare da katse wutar lantarki da ruwan sha a Kyiv da sauran yankuna. Hare-haren sun zo ne kwana guda bayan da Rasha ta yi zargin cewa Ukraine ta kai hari kan jiragen ruwanta na tekun Baharam. Magajin garin Kyiv Vitali Klitschko ya ce hare-haren da aka kai a babban birnin kasar sun katse wutar lantarki da ruwan sha a sassan birnin, lamarin da ya sa fiye da kashi 80 na mazauna birnin suka rasa ruwan sha, zuwa dare adadin ya ragu zuwa kashi 40. Sojojin Afghanistan na musamman da suka yi yaki tare da sojojin Amurka sannan suka tsere zuwa Iran bayan ficewar Amurka a bara, yanzu sojojin Russia ke daukar su aiki don yin yaki a Ukraine, kamar yadda wasu tsofin janar-janar guda uku na Afghanistan suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Sun ce Rashawa na son jawo hankalin dubban tsofin kwamandojin Afghanistan zuwa cikin abin da suke kira rundunar kasashen waje, tare da tayin ingantacciyar rayuwa da albashin dala 1,500 a wata da alƙawuran mafaka ga su da danginsu don gujewa maida su zuwa gida.
To mazalla a gaishe ki masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku zo su daga cikin abokan aikin dauke da wani sabon shirin. Yanzu amaradin Hanifa Kadir Isa ta na gabatarwa, sai Salamu Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Musa Karol. Ni Sarfil Hashim Gwal da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.